falalar Khadija ta biyu da muka bayyana, Allah ya aiko mala'ika Jibrilu ya zo ya mata albishir da aljanna. Sai falalarta ta uku, yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsananin santa. Falalarta ta hudu, annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya aure ta bai sake auren wata ƴa mace ba sai bayan rasuwarta, kenan annabi bai hada ta da wata ba. To falalarta da zamu karanta ta biyar da ta shida sai mu karkare a kansu. Falalarta ta shida, annabi yana yawan yabonta, Allah ya yarda da ita, kamar yadda ya zo cikin hadisi wanda Imam Ahmad ya fitar da shi cikin musnad dinsa, wanda aka samo daga ummuna Aisha, Allah ya yarda da ita, take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tuno Khadija sai ya yi ta yabonta, yana ta ambatanta da alkhairi, ba zai gushe ba yana hakan har a ɗauki lokaci mai tsayi. Ta ce wata rana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuno Khadija sai ya dinga yabonta, yana jinjina mata, yana ambatanta da alkhairi. Ta ce sai kishi ya kama ni, da kishi ya kama ni sai nake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me yasa ka yawaita ambatan matar da take da jajayen dadashi? Mun san dadashi? Na'am, an san dadashi wanda haƙora suke kansa, ko su ne Bahaushe yake cewa dadashi? Me take nufi da me jajayen dadashi? Haƙwaranta sun zube, kaga yanzu wanda haƙwaransa ba su zube ba, in ya bude bakinsa za a ga fararen haƙwari, amma wanda haƙwaransa suka zube, in ya bude bakinsa sai dai a ga ja. To shi ne abin da take nufi me jajayen dadashi. Annabi, ka yawaita ambaton matar da take da jajayen dadashi, ma'ana tsohuwa. Gashi Allah ya musanya maka da wacce ta fi ta alkhairi, ma'ana matashi. Mun gane bayaninta. To annabi sai mayarwa ummuna Aisha da martani. Mun san Bahaushe yana cewa kishi kumallon mata, kuma kishi halitta ce a tattare da mata, da matan da da na yanzu duka. Da addinin mace dole tana da kishi, duk iliminta da takawarta dole tana da kishi. Sai dai kuma bambancin kishin mai addini da na mara addini, ita mai addini nata tsabtacacce ne, mara addini ko jahila nata kuma kazamin kishi. To kaga addinin musulunci kuma baya son kazamin kishi, ana son kishin amma ya zama tsabtacacce irin na matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To lokacin da Aisha ta faɗi wannan, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar mata da martani, yace ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Yace a Allah bai musanya mun da wacce ta fita alkhairi ba. Tunda Aisha tana cewa gashi Allah ya musanya maka da wacce ta fita alkhairi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a Allah bai musanya mun da wacce ta fita alkhairi ba. Me yasa? Yanzu zai faɗi dalilansa. Yace kad amanat bi id kafara bin nas. Tace yace ita ce ba wacce ta yi imani da ni a yayin da mutane suka kafirce mu. To wannan furuci na annabi Ibn Ishaq ya kafa hujja da shi kan cewar Khadija ita ce farkon musulunta, tunda annabi ya ce ita ce wacce ta fara imani da ni yayin da mutane suka kafirce mu. Ya ce wa saddaqatni idh kadzabani an-nasu, kuma ita ce wacce ta gaskata ni a yayin da mutane suka karyata ni. Kaga da gaskatawa da imani duk abu guda ne. Ita ta gaskata annabi lokacin da Allah ya aiko shi, kakenan dole zama tana da matsayi na musamman gurin annabi sallallahu alaihi wasallam. A duk lokacin da annabi ya tuno ta yayi ta yabonta, yana jinjina mata. Sannan ya ce wa wasatni bi maliha id haramani an-nas, ita ce wacce ta yalwata mun dukiyarta a yayin da mutane suka kankame dukiyarsu suka hana. Kaga wannan falalarta ta uku kenan a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha id haramani auladan nisa. Sannan Allah madaukakin sarki ya azurtani da ƴaƴanta a yayin da ya haramta min ƴaƴan sauran mata. Annabi ya auri mata 11, cikin mata 11 nan ita ce kawai Allah ya azurta shi da haihuwa da ita. in ka dauke wancan baiwa ta sa Maria al-Qibtiyya in ana batun matansa da ya aura mata 11 ita kadai ce Allah madaukakin sarki ya azurta shi da ƴaƴa da ita sauran 10 kuma Allah bai azurta Annabi sallallahu alaihi wasallam da haihuwa tare da su ba to wannan yasa Annabi ya kiyaye mata wannan falalar ka kenan in Allah ya azurta mutun da haihuwa da mata to ya girma mata kamar yadda Annabi yake girmama Khadija malamai suka ce shine ma'anan fadin Allah madaukakin sarki wala tansawul fadla bainakum kar ku manta falalar dake tsakanin ku wata falala haifayya kun samu da ba tsakanin ku ko da ɗaya ne aka samu tsakanin miji da mata to kowa girmama dan uwansa saboda wannan dan matar ta ci albarkacin wannan dan wasu abubuwa sai ka daga mata kafa ke ma mata miji ya ci albarkacin da dake tsakanin ku ko ƴaƴa dake tsakanin ku in ya miki wasu abubuwa ki kauda kai albarkacin waɗannan ƴaƴa haka Annabi ya mu'amalanci Khadija Allah ya dade ita har bayan rasuwarta yana jinjina mata saboda ni Allah ya azurta shi da ƴaƴa tare da ita kaga wannan hadisi zai nuna mana falalar Khadija da matsayinta a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad ya fitar hadisin cikin musnad dinsa wanda suka yi tahqiqin musnad din suka ce hadisi ne wanda yake ingantacce Aisha tace lokacin da Annabi ya faɗi wannan sai a cikin raina nace daga yau bazan sake ambaton Khadija da mummunan ambato irin wannan tun daga nan kuma bata sake irin wannan ambato ba har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah falalanta ta karshe da zamu karkare akan ta Annabi sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da aka ambace ta ko aka ambaci wani wanda ke da alaka da ita ko ya ji muryar wani wanda ke da alaka da ita sai farin ciki ya shiga zuciyar Annabi kaga wannan zai nuna maka irin matsayin da Khadija take da shi a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma abun tambaya me ya gadar wa Khadija wannan matsayi mai girma gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yadda ba ita ba ma ko muryar wata yaji wacce take da alaka da ita sai ya ji nutsuwa da kwanciyar hankali saboda yanda Khadija ta kyautata mu'amala wa Annabi shine malamai suka ce ko a yau idan aka samu mace duk da dai zai wahala a samu mace a yau da za ta iya yin irin na Khadija 100% ko da baki irin na Khadija ba kwatanta za a iya kwatantawa ko da ba irin nata 100% ba to malamai suka ce ko a yau aka samu matar da ta yi mu'amala wa mijinta kwatankwacin ko shigen mu'amalar da Khadija ta yi wa Annabi to ko tantama babu za ta iya samun matsayi na musamman wanda ba kowace mace bace za ta samu a gurin mijinta mata su jarraba su dai Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka bayyana daga cikin falalar Khadija duk lokacin da yaji ambatanta ko yaji ambatan wani wanda ke da alaka da ita yana jin farin ciki da annashuwa da kwanciyar hankali babban misalin da zamu dauka karkashin wannan gabar hadisin ummuna Aisha Allah ya yarda da ita wanda Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa Aisha Allah ya yarda da ita take bada labari tace wata rana suna zaune ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a balbalinta Annabi yana dakinta sai yar uwar Khadija da ake ce mata Halatu bint Khuwailid tayi sallama Annabi da ya ji muryarta sai ya fara murna yana murmushi yana dariya yana cewa Allahumma Halatu bint Khuwailid ya Allah ga halalin tazo muryar halan nan da Annabi ya ji ya masa shige muryar ta masa shige da muryar Khadija to sai ya ji muryar Khadija cikin muryar hala dama idan an samu ya da kanwa wasu lokacin zaka ga ko su kamancece ni ya in kaga kanwar haka yar take ko kuma koda ba su kamancece ni ya ba ka ji maganar su iri daya ko kuma kaga tafiyar su iri daya ana samun irin wannan to yanda kaga muryar hala haka muryar Khadija take hala kuma yar uwar Khadija ce Allah ya dade ta to lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yaji wannan murya sai yace Allahumma Halatu bint Khuwailid kaman godiya yake wa Allah da ya kawo masa Hala bint Khuwailid tayi murya yaji irin muryar Khadija a cikin muryarta wanda ya shigar masa da murna da farin ciki da annashuwa saboda an tuno masa da Khadija to Aisha tace wannan ma ya dan taba zuciyarta sai dai kuma ta dauka wa kanta alƙawari ba za ta sake ambaton Khadija da ambaton da zai taba zuciya annabi ba haka matan annabi suke a duk lokacin da suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kusata bisa wani abu da suka yi to wannan abun har abada sun kaurace masa wannan ita ce alama ta mace ta tagari mace ta gari idan ta garan mijinta ya baci bisa abu kaza da ta aikata to wannan abu kazan fa ta kaurace masa har abada wannan siffa ce daga cikin siffofi na mata nagari suna kokarin kauracewa abinda zai taba zukatan mazajensu to gabanin mu tsallake wannan gaba akwai bayanin da muka yi ishara kansa cewa da mun ji Khadija ta tara falala masu tarin yawa to Aisha ita ma tana da tata falala to da ita da Khadija wacce tafi falala ne inda Aisha ita ma idan mun duba zamu ga ita ma a gurare da dama annabi ya bayyana mana matsayinta da falalarta da kimarta ya tabbata cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka fidda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamula minar rijali kathirun wa lam yakmul minan nisa'i illa maryam bint imran wa asiya imra'atu fir'aun wa fadlu aishata ala sa'irin nisa' كفضل الثريد على سائر الطعام النبي صلى الله عليه وسلم يتي ماذا ده يوا سن سامو كمالا اما متا بس سامو كمالا بس متوم مريم ار عمران مهيبر النبي عيسى ده كما آسيا متا فرعون ودنن سو بيو سو ني سكا سامو كمالا cikin mata amma an kana magana wanda suka samu kamala cikin maza suna nan ba iya sai annabi yace wa fadlu aishata ala sa'irin nisa falalar Aisha kuma akan sauran mata an ce sauran mata matan duniya kenan ko tunda annabi yana magana ne kan al'ummar duniya gaba ɗaya tunda har yace cikin mata ba wanda suka samu kamala sai Maryam ai kaga Maryam batta cikin al'umma annabi Asiya matar Fir'aun batta cikin al'umma annabi kage ne yanzu annabi yana magana ne kan matan duniya gaba ɗaya sai a ƙarshe yace wa fadlu Aishata ala sa'irin nisa falalar Aisha akan sauran mata ka fadlil tharid ala sa'irit ta'am kaman falalar tharid ne akan sauran abinci tharid kuma shine abincin da ake yin sa da nama gari ne za a faba shi da nama ai kaman yadda muke yin tuwo wannan ba abincin da ya kai shi daukaka gurin larabawa ka san wannan zai nuna maka kenan in ana batun abinci mafi daraja cikin kowace al'umma a kowane zamani ba ya nama tunda su yanzu tsarid sun dauke shi mafi daraja abinci saboda ana yin sa da nama to kaga nama wannan abinci na tsarid din yafi sauran abinci na larabawa daukaka to kamar yadda yafi sauran abincin larabawa daukaka haka Aisha ta fi sauran matan duniya daukaka kaga wannan ya nuna mana matsayin Aisha ko sannan Amr dan As Allah yarda da shi annabi ya tura shi wani yaki matsayin sa na komanda tare da shi akwai dakaru mutum 3000 to cikin dakarun nasa akwai su Abubakar akwai su Umar to dukkan sahabban annabi kuma kowa san matsayin Abubakar da Umar a gurin annabi suna da matsayi na musamman wanda sauran sahabbai ba su same shi ba to shine Amr dan As da yaga annabi yayi wannan hukunci sai ya dauka kamar reshe yanzu fa ya juye da mujiya matsayin da Abubakar da Umar suke da shi na can kololuwa a gurin annabi yanzu yayo kasa shi kuma nasa ya dauka to dan yayi confirming sai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ayyun nasi ahabbu ilayka ya rasulullah yana tsammani ko annabi zai ce Amr ibn al-As sai annabi ya ce Aisha ya ce a min ar-rijali ba wai ina magana cikin mata ba ina so in ji a cikin maza waye ka fuso sai annabi ya ce abuha baban Aisha kenan da har yanzu matsayin Abubakar bai gushe ba yana kasantuwar an ba shi jagoranci na yaki ba shike nuna cewa ya zarme Abubakar wajen matsayi abun annabi ba sallallahu alaihi wasallam to babban abin da zamu dauka karkashin wannan hadisi an tambaye annabi waye fuso cikin mutane ya ce Aisha kenan Aisha ita ma tana da ta ta matsayin a gurin annabi falalanta suna da yawa lokaci ba zai ba mu dama mu yi ta zubo su ba Khadija ita ma saboda mun zo magana ne akan ta muka ga muhimmancin mu ambaci koda guda shida cikin falalanta ita ma ba iya falalanta kenan ba falalanta suna da yawa to Khadija tunda mun ambaci shida Aisha bari mu ambaci uku sai mu kwatanta mu ga a cikin su wacce ce ta fi falala ai mun ji falalan Khadija ko tun wancan sati mun karanta yanzu ma mun karanta wasu Aisha kuma yanzu mun ji biyu to bari mu kara daya daga cikin falalan Aisha sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in sun tashi masa kyauta basa masa sai in yana dakin Aisha idan annabi ya kiwayo kwana ya dawo dakin Aisha duk mai kyauta sai ya taka annabi annabi dama yana karban kyauta amma baya karban sadaka wannan alama ce daga cikin alamomi da suke tabbatar da annabcinsa da shi da iyalan gidansa basa cin sadaka to in annabi yana dakin Aisha sai ai ta kawo masa kyauta to kamar yadda muka sani mata suna da kishi to kishi sai taba zukatan sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai suka yi meeting tsakanin su da suka yi meeting sai suka tura Ummu Salama ɗaya daga cikin matan annabi ta je ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana masa cewar matansa sun yi meeting sun cimma matsaya guda akan kyaututtuka da sahabbansa suke kawo masa akan su daina kebe daki daya idan suna da kyauta dakin Aisha su yi wa annabi kyauta a duk dakin da yake Ummu Salama ta ce to za ta isar da wannan saƙo Annabi da kwana yake wayo dakin Ummu Salama tace ga sako nan matanka sun aiko ni da shi gare ka shine cewar kai magana wa sahabbanka su daina kebe daki guda wajen kyauta gare ka in sun tashi su ma a duk dakin da kake cikin dakunan matanka Annabi sai bai kula ta ta koma gurin sauran mata ya kuka kare da Annabi tace bai ce komai ba suka ce to in ya sake zagayowa kake da dare sake jaddada masa bukatar tace insha Allah ku dan isa masa Annabi ya sake kewayowa kwana dakin Ummu Salama ta sake jaddada bukatar matansa cewa suna so ya bayyana wa sahabbansa suna masa kyauta a duk dakin da yake Annabi sai bai sake tankawa ba ya daga kai ta koma gare su ya kuka kare da manzon Allah tace ai bai tanka ba karki daddara koma masa ta koma karo na uku wannan zai nuna maka tasirin kishi a gurin mata da yanzu mata haka suke saboda haka in kaga kishi yana tasiri gidanka ka daga musu kafa ka musu uzuri saboda halitta ce da Allah Allah ya musu a jikin su ka babban abin da ba a so kar ana kazamin kishi azamin kishi shine musulunci baya son sa to karo na uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake dawo wa dakin Ummu Salama sai ta sake jaddada masa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tu'dhini fi Aisha karki cutar da ni akan Aisha cikin ku kaka ba wacce ayar Qur'ani take sauka gare ni ina cikin mayafinta banda Aisha kaga wannan ya nuna ma Annabi ya nuna musu matsayin Aisha fa na musamman ne a gurin sa saboda haka kar su cutar da shi akan Aisha Ummu Salama tunda mata ce mai imani mata ce mai addini sai ta ce ina neman tsarin Allah daga cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in matar yau ce ai sai a Hausa ma a rikito ka faɗa haka akan abokiyar zamanta ai sai duk anguwa sun ji to amma da yake mai addini ce shi yasa muka ce su matan da matan zamanin annabi da zamanin da ya biyo bayan zamanin annabi suna kishi amma tsaftataccen kishi suna dora kishin nasu kan su keli na soshi na alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa makawan kishi shine yanzu idan kishin ya kunno kai fa duk wani abu da ya shafi ayat qur'ani fa aje shi ake a gefe duk wani abu da ya shafi hadisi sai aje shi a gefe sai ai tau rura wutar kishin a Hausa ma a rikito a Hausa ma a rikito watakin sai daga baya kuma sai a zo ana nadama to su matan da basa wannan ayoyi suna control dinsu da hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to wannan ya fito mana da matsayin Aisha a gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam to dangane da yadda muka kalli falalar Aisha ga sunan mun kawo guda da falalar Khadija su ma mun kawo kusan guda shida to a ganin mu cikin waɗannan mata guda Aisha da Khadija wacce ce tafi falala a cikin su Aisha ce tafi in mun yi dube zuwa ga waɗannan falalar da muka ambata ko kuma Khadija ce tafi Khadija ce tafi Khadija ta fi ko annabi kuma ya ce wa fadlu Aishata ala sa'irin nisa ka fadli taridi ala sa'irin ta'am falalar Aisha akan sauran mata kaman falalar Farid ne akan sauran abinci Farid kuma dama yana sama da kowane abinci cikin abincin Larabawa to yanzu in muka ce Khadija ce ta bi wannan hadisi na Bukhari na matan duniya Khadija bata cikin su ai kaga tunda su Maryam ai duk lokacin ba sa kuma annabi ya ambace su kaga ba sa cikin matan zamani su matar Fir'auna Asiya ai duk lokacin ba sa kuma da annabi ya kenan da annabi yana magana ne kan matan duniya cikin al'ummarsa da al'ummun da suka gabaci al'ummarsa Aisha ta falala saboda wannan hadisi na
wani ne shi ambatan falalar Khadija ambatai wanda ne lokacin da ta fara ta sabai
na
amma kuma da dalilin cin da ya san da Khadija sannan kuma ya faɗi wannan hadisin falalar ta kama a sayi ne akan abinci
na
sannan kuma aka ce wa ya fi so
ya ce Aisha
kuma ya ce amma za ce
babanta kana tare da malami bakar Khadija to an samu ra'ayoyi guda ra'ayin farko na gani Khadija ce ta ra'ayi na biyu kuma na gani Aisha ce ta to waɗannan ra'ayoyi guda biyu an samu su daga malamai wasu daga cikin malamai suna ga Khadija ta falala akan Aisha tunda ai hadisi na farko da muka karanta annabi ya ce khairu nisa'iha Maryam binti Imran wa khairu nisa'iha Khadijatu binti Khuwaylid wacce tafi alkhairi cikin matan zamanin ta ita ce Maryam mahaifiyar annabi Isa wacce tafi alkhairi cikin matan zamanin ta ita ce Khadija ne suka ce Khadija tafi Aisha daya bangaren kuma suka ce a'a Aisha tafi Khadija saboda bayanin da kuka da wannan hadisi da muka karanta to kaga yanzu malamai sun kasu gida biyu ke waɗannan sun ce wacce ta bi wannan kuma suka ce wacce ta bi wa alaikumus salam cikin malamai gaskiya ne Alhaji wannan ra'ayin naka wannan ra'ayin abun dubawa ne farai da gaske haka gaskiya ne wannan haka to kaga haka na basu yi zamani basu zauna tare ba gaskiya ne na magana ce
Allah
aiko mata da sallama ko a Allah ya aiko mata da sallama ta musamman. To amma ai su suna kallon in annabi na son wani, wannan ma falala ce, ko kuma ce annabi ya fi son wani.
Yace falalinta akan sauran mata, ai ba kun nayi magana
haka
kai dai wannan ai akwai hadisi da sai bayani, sai a ce aiki kaza ya kuma nana wannan hadisi kuma sai
a ce aiki kaza ya
bi, to dai an nuna dai kowanne dai yana da fadi,
kowanne yana da nasa lallai.
Ai haka ne kana da aka wuce kan Aisha
na
akan
haka
haka
aka aiko mata sallama ta musamman haka ne lallai. Wato kowanne ba bakan wallasa bane, in ka duba Khadija bakan wallasa bace, in ka duba Aisha, to shi yasa Muhammad bin Salih al-Uthaymeen da yazo sai yace shi yana gani bai kamata a ce Khadija ta fi Aisha falala ba, ko kuma a ce Aisha ta fi Khadija falala ba, saboda kowace da irin tata. Haka yace idan kai dube zuwa ga Khadija, zaka ga yanda ta tarbi annabi, ta rungumi annabi, ta taimaka annabi farkon musulunci, ba a samu wanda ya irin wannan ba. Yace in kuma ka dawo ka dube zuwa ga Aisha, ita ma a matsayinta na matashiya, yanda ta tarbi annabi, ta rungumi annabi, ta shigar da soyayya zuciya annabi, ta dauki ilimi gurin annabi, ta yada ilimin, ita ma ba a samu wanda ya irin nata ba. Yace saboda haka kowace sai a ce a bangaren ta baya ita, yace in an zo bangaren Khadija sai a ce a bangaren ta baya ita, in an zo bangaren Aisha a ce a bangaren ta baya ita, amma ba za a fifita wannan kan wannan ba, wannan kan wannan ba, sai ja ta. Yace ba za a ce Aisha ta fi Khadija falala ba, za a ce Khadija ta fi Aisha falala ba, sai dai kowace da bangaren da ta yi fice. In an dauki Khadija akwai bangaren da ta yi fice ta fi Aisha, in an dauki Aisha akwai bangaren da ta yi fice ta fi Khadija, sai a ce kowace da irin tata matsayin a gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma kamar in an yi haka za a huta shaida zuciya ko shike. To yanzu sai mu shiga wannan babi da ya kawo mana zawajuhu Khadijata, aurensa da yayi ga Khadija kenan, annabi aurensa da yayi ga Khadija Allah ya yarda da ita. Yace falamma qadima makkata, lokacin da suka dawo garin Makka, suwa kenan annabi shi da Maisara shi kuma yaron Khadija ne wanda Khadija ta hada shi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam su je su yi cinikayya da dukiyar Khadija. To kaga kadima dinna ana magana ne kan Maisara, yaron Khadija da annabi lokacin da suka dawo garin Makka. Wara'at Khadijatu ribhaha al-azim, kuma Khadija ta gari ribarta ta yi girma sosai, tunda take ba wa mutane dukiyarta, aje ai kasuwanci da wannan dukiyar, ba ta taba ganin lokacin da aka je aka ci mata gagarumar riba ba kamar lokacin da ta ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Ribar da annabi ya ci a kasuwancin da ya yi da dukiyar Khadija, babu mutumin da ya taba fita da dukiyar Khadija ya je ya ci irin wannan riba. Shine to lokacin da suka dawo, Khadija ta duba ta ga riba mai girma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da ita a dukiyarta, surrat min al-amini alaihi salatu wassalam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya burge ta, wato annabi ya samu burgewa daga gare ta saboda wannan gagarumin aiki da ya mata na riba da ya ci a dukiyarta, riba wacce take mai girman gaske. Wannan sai sanya soyayyar annabi ta shiga cikin zuciyar Khadija, Allah ya yarda da ita. Kenan wannan ne kawai dalilin da ya sanya soyayyar annabi ta shiga cikin zuciyar Khadija, wacce har ta Khadija ta nuna buƙatuwarta zuwa ga auren annabi. Anan ya ce wa arsalat ilayhi takhtubuhu li nafsiha, ta aika wa annabi tana neman ya aure ta. Kenan yanzu dalili ɗaya ne ya sanya soyayyar annabi ta shiga cikin zuciyar Khadija ba shi bane kawai dalilan sun kai kusan guda shida wannan yana daga ciki kenan sai mu dauki wannan a matsayin dalili na farko yanda ta ga ta ci gagarumar riba kaga wannan na tabbatar mata da amana annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda amanar sa da kuma gogewan sa a mu'amala da mutane duk da cewa bai taba fita kasuwanci ba sai wannan kara kaga ba dan kasuwa bane to amma fitan sa karo na farko ya ci ribar da ɗan kasuwa da sun saba kasuwanci ba su ci wannan ribar ba kaga wannan ya nuna mata cewa annabi na farko mai amana ne nabiyu kuma mutum ne wanda yake mai zurfin tunani mai sanin ya kamata mai gogewa a hada-hada da hulɗa da mutane saboda duk wanda ya goge wajen hada-hada da hulɗa da mutane abinda ka tsora shi ko da bai taɓa yin abun ba zai maka abun nagartaccen abu saboda ya goge da hada-hada da hulɗa da mutane to sai mu ce yanzu dalili na farko daga cikin dalilai da suka sanya soyayyar annabi cikin zuciyar Khadija wannan gagarumar riba da annabi ya ci ya bayyana wa Khadija amanarsa sai abu na biyu dalili na biyu da ya shigar da soyayyar annabi cikin zuciyar Khadija mun ambace wannan dalili a halkar da ta gabata yana da alaka da abubuwan da yaron Khadija ya gani tattare da annabi na ayoyi da mu'jizozi da suke nuna cewa shi din annabi da ya dawo sai ya kwashe labari ya juye wa Khadija ai mun ambata wasu daga ciki ko na farko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka isa garin Busra garin Busra gari ne cikin garuruwan Sha kuma shine gari na farko da ake fara riska a yayin da aka taho daga yankin Hijaz Makka da Madina ana kiran sa Hijaz in an bar Madina za a tafi Sham ana shiga yankin Sham gari na farko da za a fara tattawa a yankin Sham muka ce shine Busra garin Busra to a wannan gari annabi ya gaji sai ne mikin dimbishiya ya zauna dan ya huta to sai wani mai ibada cikin masu ibadan nasara kirista sai ya ga annabi ya zauna karkashin wannan bishiya wata bishiya sai yake mamakin zaman annabi karkashin wannan bishiya to shine sai zo ya samu maisara ai mun yi wannan bayani satin da ya gabata ya samu maisara yake tambayan shi kan game da annabi ya masa bayani gashi nan takaitaccen tarihin annabi sai ce to wannan mutumi da ka gani komai aka yi annabi ne saboda bishiyar can da ya je zauna karkashin ta babu mai zama karkashin ta sai annabi to kaga wannan aya ce daga cikin ayoyi ko mu'jiza ce daga cikin mu'jizozi na annabi tun ma gabanin a aiko shi wanda shi wannan mai ibada ya kula da ita ya bayyana wa maisara kuma da ya dawo sai ya juye wa Khadija to wannan ma ya ƙara kima da matsayin annabi a zuciyar Khadija Allah ya daraja sannan sai aya ta biyu shi wanda mai ibada muka ce mai sunan sa ma sunan nasa yana da dan wahala ko nistura ko nistura shine sunan wannan mutum mai ibada yake cewa maisa a idaninsa akwai ja hakan nan yace kwarai kuwa wannan jan tunda muka taho mai taba raguwa da idansa ba kuma har yanzu akwai wannan jan yace to alama ce da take nuna cewa shi annabi wannan shi ma maisara ya ba wa Khadija labari to kaga yanzu an samu dalilai guda nawa dalilai guda uku bayan gagarumar riba da annabi ya ci gashi shi wannan mai ibada na nasara ya bayyana cewar annabi da ya zauna karkashin bishiya kaza ya huta dama ba mai zama karkashin irin wannan bishiyar sai annabi sannan ya tambayi maisara idan sa akwai ja yace kwarai akwai ja kuma jan baya rabuwa da ijan yace alama ce da take nuna cewa shi annabi kuma ma shine ma annabin karshen wannan zamani shine karshen annabawa wanda daga kansa babu wani annabi bayan sa babu wani annabi sai dalili na hudu wanda maisara ya gani shine suna tafa da annabi in suna tafa da annabi rana ta yi tsaka ta take sai ya ga ana inuwa wa annabi wata riwaya ta ce ga jimare da kansa yake inuwa wa annabi annabi yana tafiya tsakiyar rana amma kuma yana tafiya cikin inuwa wanda ke gefensa kuma yana tafi cikin rana maisara ya ga wannan ya juye wa Khadija wata riwaya kuma ta bayyana ai mala'iku ne ma guda biyu Allah ya turo su su yi inuwawa annabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Ishaq ya kawo wannan riwayar amma ba ta da isnadi. Wata riwaya kuma ta bayyana ai ita Khadijan ce ma lokacin da annabi ya shigo garin Makka da shi da Maisara sun dawo daga yankin Sham da kasuwanci suna din farowa gidanta ta hango su suna tahowa cikin rana rana tsaka sai ta ga shi kuma mala'iku suna masa hidima. Yanzu an samu dalili na nawa, dalili na hudu cikin dalilai da suka sanya soyayyar annabi ta shiga cikin zuciyar Khadija. Sai dalili na biya wanda shi ma Maisara ne ya ba wa Khadija labarin abin da ya gani lokacin da annabi ya je yayi kasuwanci da dukiyar Khadija, sai aka samu sabani tsakaninsa da wani mutum cikin mutanen Sham, Nasara na Sham. Sai wannan mutumin ya ce annabi karantse da Lata da Uzza. Annabi sai ya ce masa ma halaftu bihi ma qattu, yace ni tunda nake a rayuwata tun ina dan kankani har kawo yau ban taba rantsuwa da su ba. Yace wa inni la amuru fa a'ridu anhum, ni nakan zo na wuce Lata da Uzza in kauda kai da gare su, ban taba rantsuwa da su, ban taba musu sujjada, ban taba neman albarka gurin su. Wannan mutumi sai ya kebe da Maisara yake ce wa Maisara, wannan mutumi da ka gani malamanmu na Nasara suna ba mu labari cewar shi ne annabin ƙarshen zamani. To wannan shi ma yana daga cikin dalilai da suka sanya soyayyar annabi ta shiga cikin zuciyar Khadija. Mun ambaci dalilai guda nawa kenan? Guda biyar. Mun ce sun doshi shida. To dalili na ƙarshe, dalili na shida ke Khadija lokacin da annabi ya dawo da dukiyarta ya bata, ta ga ta ci riba mai tarin yawa, ninkin ba ninkin. Sannan Maisara ya kwashe labarin abin da ya faru a tafiyarsu da dawowansu ya juye wa Khadija, sai ta je ta samu ɗan babbanta da ake ce masa Waraqatu bin Nawfal. Sai ta juye masa labari. Waraqatu bin Nawfal sai yake ce mata, in har abin da kika faɗi din nan Khadija da gaske ne, to lallai Muhammadin nan shi ne annabin wannan al'umma, kuma shi ne annabin ƙarshen zamani. To waɗannan bayanai sun yi tasiri a cikin zuciyar Khadija. Waraka a ƙarshe ke ce mata shi ne ma manzon da ake jira. Yanzu akwai annabin da ake jira wanda mun karanta cewa zai zo. To in dai bayanan nan da kika bayyana haka ne, shi ne annabin da ake jira. Wannan isnadi ne wanda yake ingantacce, Imam Tabarani ya kawo cikin sunan ɗinsa, cikin mu'jam ɗinsa. To waɗannan abubuwa sai suka sanya soyayyar annabi ta shiga cikin zuciyar Khadija. To shi ne sai Khadija arsalat ilayhi takhtubuhu li nafsiha, ta aika wa manzon Allah tana so ya aure ta. Wa kanat sinnuha nahwa al-arba'in wa hiya min awsati quraish hasaban wa awsa'ihim mala. Khadija sai ta aika annabi tana so ya aure ta. Mawallafin littafin ya ce wa kanat sinnuha nahwa al-arba'in, shekarun Khadija sun doshi 40. Haka ne? To amma wanne muka rinjaye? 28 ko? Mun rinjaye da 28 tare da cewa mafi yawa littattafan tarihi da sira za ka ga suna bayyana 40 ɗin. To amma kuma 40 ɗin muka ce riwayar waƙidi ce. Waƙidi kuma riwayoyinsa malaman hadisi ba sa aiki da ita. Ita kuma riwayar da ta nuna 28 riwayar Ibn Ishaq ce. Ibn Ishaq kuma malaman hadisi wasu lokaci sukan yi amfani da riwayoyinsa. Sannan in mun yi dube zuwa ga ƴaƴan da ta haifa da annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fitra da Allah ke halittar mata, galibi mace in ta kai shekara 40, 41 da 2 da 3 sai kaga haihuwa ya takaita ko kuma ya tsaya ma gaba. Kaga in 28 ne zai iya yiwuwa ta haifi ƴaƴan da ta haifa har 6 tare da annabi. Wasu ma malaman suka ce ƴaƴa 7 ta haifa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace wa hiya min awsati quraish hasaban wa awsa'ihim mala. Sannan har ila yau ita fa Khadijan nan yana mana ishara kan wani sashe na falalarta. min awsa'i quraish awsati quraish ita tana cikin mafifita cikin quraishawa ta bangaren hasaba bangaren gidan da ta fito bangaren iyayenta da kakaninta mutane ne wanda suke madaukaka cikin quraishawa to Khadija tana da wannan kima din tana da wannan daraja ta fito daga babban gida iyayenta madaukakan mutane ne masu izza masu fada aji masu kwarjini sannan bai takaita kan iyayenta ba kakaninta da kakanin iyayenta da kakanin kakaninta kenan dai ta fito daga babban gida wannan ya ishe ta falala cikin quraishawa sannan wa ausaihim malan ita Khadija mafi yawan dukiya ce cikin quraishawa kenan in ana lissafa hamshaken attajirai masu dukiya cikin quraisha Khadija za ta yi ciki to lokacin da sakon annabi ai sakon Khadija ya iska annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa Khadija tana so annabi ya aure ta wata riwayar ta bayyana cewa Khadija da ta tashi sai ta sanarwa kawarta Nafisa bintu Munya kawar Khadija ce aminiyar ta ce ba ta koyi mata sirrin cewar ita fa Muhammadu ya shiga cikin zuciyarta tana so ya aure ta ya zama mijinta yaya za a yi mai kike gai kamata a yi mun san galibi idan abu ya taso maka irin wannan kakan samu wanda ka aminta da shi aminin ka ka shawarce shi waka ita ma Khadija sai ta samu aminiyarta Nafisa sai ta shawarce ta me ra'ayinki Nafisa sai ta ce ina da shawara abin da za ka kar mu je kai tsaye gaba gadi mu ce masa kina so ya aure ki a abu wata dabara ni zan je in bijiro masa da abun a matsayin shawara ta ce to kin kawo shawara Nafisa sai ta je ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai take ce masa me zai hana kai aure sai ce wa kike gai kamata na aura ta ce kaga Khadija ne mijinta ya rasu shekaru aru mutane suna ta neman ta takiyarta kuma mutane sun yi ta zuwa neman auren Khadija takiyarta sai ce a wannan tafi karfi na attajira ce kuma matar manya ce ni kuma tafi karfi na tace a ba tafi karfin ka ba ka bar mun wuka da nama a hannuna ga dabara ko kikenan ta koma gurin Khadija tace gashi yadda muka yi da Annabi sai ta sake dawo gurin Annabi tace ai Khadija ta yarda kaga an yi dabara ko shine ake cewa jan aji wato mace tana da dan wani abu na jan aji koda tana son abu za ta iya fitowa ta nuna to akwai riwaya da ta bayyana cewa haka aka yi to da aka yi hakan Annabi kuma sai ga ai in ya aure Khadija shi ma daukaka ce Khadija tana ga in ta aure Annabi daukaka Annabi ma yana ga in ya aure Khadija daukaka fa qama al amin alayhi salatu wassalam ma'a amamihi hatta dakala ala amniha Amr bin Asad fakhatabaha minhu biwasitati ammihi Abi Talib fazawwajaha ammuha lokacin da aka dawo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ita Nafisa ta bayyana wa Annabi cewa Khadija fa ta yarda za ta aure ka to Annabi sai ya sanar da babbaninsa faqama al-amin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi alaihi salatu wassalam aminci su tabbata gare shi ma'amamihi da shi da babbaninsa za a tafi aje neman aure ke Annabi suka tashi da shi da babbaninsa suka tafi gidan su Khadija hatta dakala ala ammiha Amr ibn Asad har suka je suka shiga gurin babban Khadija Amr ibn Asad kenan ina labarin mahaifin Khadija tunda idan ana batu kan wanda zai aurar da mace na farko mahaifinta shine mutum na farko da zai aurar da ita to ina labarin mahaifinta wata riwayar ta ce gurin mahaifinta suka tafi kai akwai riwayar ma da ta bayyana da Khadija ta aika wa Annabi tana so Annabi ya aure ta sai Annabi ya ce aurenki zai yi wahala tace me yasa yace mahaifinki madaukaki ne mai dukiya ni kuma kin gaban da dukiya kin ga mahaifinki ba lalle ya da auren mun da ke ba sai ta ce ni na dau nauyin duk wani kalubale da kake ga za a samu na dau nauyin tare shi da tunkuɗe shi da mai da shi sannan kuma idan ka tashi zuwa neman aure na gurin mahaifina akwai lokacin da yake shan giya ya zama cikin maye to kaje masa wannan lokacin saboda idan yana cikin maye kaje masa ba zai mayar da kai ba zai auren maka da ni in kuma ya auren maka da ni koda cikin maye ne su larabawa kashe ne a gare su mutun yayi abu ya fasa saboda haka akwai lokacin da yake shan giya ya zama cikin maye daidai wannan lokacin kaje ka nemi aure na in kana ga in kaje haka yana cikin hayyacin sa ba zai yadda ya auren maka da ni ba to in yana cikin maye ka to annabi da ya tashi tafiya sai ya tafi da babban sa Hamza ta gaya masa kaje lokaci kaza da kaza da yaje ka lokaci kaza da kaza sai ya canza shi cikin maye ya nemi auren Khadija ya auren masa shikenan bayan ya da hayyacin sa sai banji cewa fa ya auren da Khadija wa Muhammadu to nan kuma ba yanda ya iya aure kuma sai tafi a haka akwai riwaya ta bayyana haka to ita kuma riwayar nan da muke karanta ta cikin wannan littafi na Nurul Yaqin isharar da take ita ce babban ta ne ya aurar da ita to ina mahaifinta malamai wanda suka tafi kan wannan riwaya suka ce mahaifinta ya rasu tun ma kafin harbul fitar ai mun karanta harbul fitar tun kafin ai harbul fitar mahaifin Khadija Khuwailid ya rasu Khuwailid bin Asad ya rasu to shi yasa babbanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya sanar da su cewa ba ga bukatar Khadija gare shi su kuma suka yi na'am da wannan bukata saboda Khadija ba wanda zai same ta a cikin Quraishawa yake kowa yana murna in ya same ta na farko mata ce wacce take mai kamun kai na biyu mata ce wacce take mai zurfin hankali na uku mata ce wacce take ta san ya kamata sannan abu na hudu mata ce mai dukiya abu na biyar mata ce mai kyakkyawan halitta duk wanda ya same ta ya samu mace to saboda haka cikin Quraisha ba wanda zai same ta yake to shi yasa annabi da ya gaya wa babbanin sa cewa Khadija ta buƙaci ya aure ta sai suka ji dadin wannan labari wanda ke sa suka tashi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi gidan su Khadija suka je suka shiga gurin babban Khadija Amr ibn Asad fa khatabaha minhu biwasitati ammihi Abi Talib fazawwajaha ammuha wanda suka je suka shiga gurin babban Khadija Amr ibn Asad fa khatabaha minhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi auren Khadija daga gurin babbanta minhu dinnan damiri ne da zai koma kan Amr ibn Asad annabi ya nemi auren Khadija daga gurin babbanta Amr ibn Asad amma ba kai tsaye annabin ya je nema ba biwasitati ammihi Abi Talib ta hanyar babbansa Abu Talib kenan babbansa sai zama kaman alwalin sa ita kuma Khadija Amr ibn Asad ya zama alwalin ta kenan babbansa Abu Talib shi ya nema masa auren Khadija a gurin babbanta Amr ibn Asad fazawwajaha ammuha sai babbanta ya aurar da ita ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan yanzu an kulla aure tsakanin annabi sallallahu alaihi wa sallam da Khadija waye ya aurar da Khadija wa annabi babbanta Amr ibn Asad wata riwaya kuma ta bayyana cewa a mahaifin nata da kansa shine ya aurar da ita lokacin da yake cikin maye to amma naga da yawa daga cikin malamai wadanda suka yi kokarin bincike kan ingantattun riwayoyi na sirar annabi sun fi fifita riwayar da take bayyana cewa babanta shi ya aurar da ita suka ce saboda in an hada riwayoyin za su zamanto masu kyau riwayoyi ne masu kyau to anan gurin sai ya ce wa kad khataba Abu Talib fi hadha al-yawm a wannan rana da aka aurar da Khadija wa annabi Abu Talib yayi kutuba wacce take mai tsayi kutubar tana fito da matsayin annabi da kimarsa kutubar tana bayyana cewa Khadija tayi dacen miji tunda ta samu ta aure annabi to tayi dacen miji kenan a duniya duk wacce ta samu ta aure annabi tayi dace abinda kutubar Abu Talib take kunsa kenan kai kenan su mutanen Makka sun san waye annabi tare da cewa ba su karbi addinin da yazo da shi ba amma fa sun san waye annabi sun san matsayinsa sun san kimarsa sun san daukakarsa da amanarsa shi yasa Abu Talib yayi khutuba wacce take fito da wane ne annabi kamar ana murna wa Khadija khutubar Abu Talib ta kunshi murna ne wa Khadija tunda ta samu ta aure annabi صلى الله عليه وسلم شي ne yace wa kad khataba abu talib fi hada al yawm abu talib yayi kuduba a wannan rana da annabi sallallahu alaihi wasallam aka aurar masa da khadija fakala abu talib sai yace cikin kudubar sa alhamdulillahi alladhi ja'alana min zurriyyati ibrahim wannan ita ce farkon kutuban abu talib yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya mu daga zurriyar annabi ibrahim annabi ibrahim alaihi salam quraishawa sun fito cikin zurriyarsa godiya ce ta musamman suke yi wa Allah saboda ai annabi ibrahim yana da matsayi a gun Allah Allah ya rike shi a matsayin majidadin sa wattakhadha Allahu ibrahima khalila Allah ya rike annabi ibrahim a matsayin majidadi me ma'anan majidadi masoyi na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da bukhari ya bidda shi yake cewa inna allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha ibrahima khalila law kuntum muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu ababakarin khalila yace allah madaukakin sarki ya rike ni a matsayin khalil yanzu galibi zaka ga bahaushe idan an sa mutun suna ibrahim akan ce masa khalil to ai muhammadu ma khalil
na'am
an gane bayani in ibrahim khalil ne to ai muhammadu ma khalil ne me ma'anar khalil majidadin Allah masoyin Allah na karshe cikin mutan duniya kakkaf Allah ya rike waɗannan mutane guda biyu a matsayin masoyan sa na karshe kenan Allah a mutanen duniya halittunsa cikin mutane gaba daya ba waɗanda Allah ya kuso kaman annabi Muhammad da annabi Ibrahim waɗannan mutane guda biyu soyayyar Allah ta fi girma a kansu sama da sauran mutane Allah yana son annabawansa yana son manzanninsa yana son salihan bayi yana son masu kyautata inna allaha ma'al ladina taqaw alladina hum muhsinuna wallahu yuhibbul muhsinina Allah yana son masu kyautata to amma soyayya Allah ta fi girma ta fi karfi akan annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ibrahim alaihi salam shi yasa annabi yace inna allaha qad ittakhadhani khalila Allah ya rike ni a matsayin kalilinsa ma'ana masoyinsa na karshe majidadinsa kamar takhadha ibrahim khalil kamar yadda ya rike annabi ibrahim a matsayin masoyinsa na karshe yace walau kuntum muttakhidan min ummati khalila da a ce a cikin al'umma zan rike masoyi na karshe lattakhadtu ababakarin khalila to da abubakar shi zan rika a matsayin masoyi na karshe to kaga annabi ibrahim alayhi salam yana da matsayi na musamman a gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa kowa yake tinkawo yake danganta kansa gare shi mushrikai sun danganta kansu zuwa ga annabi ibrahim yahudawa sun danganta kansu zuwa ga annabi ibrahim nasara sun danganta kansu zuwa ga annabi ibrahim kowa yana tuciya cewa shi na annabi ibrahim ne kuma yana kan addinin annabi ibrahim saboda matsayin annabi ibrahim gurin Allah subhanahu wa ta'ala to kaga a nan gurin shi Abu Talib yana nuna cewa sun fa Allah ya musu kima ta musamman Allah ya musu baiwa suwa dukansu da su babbanin Khadija da babbanin annabi tunda dukansu daga tsatsan annabi Ibrahim da shi annabi da Khadija duka Allah ya musu baiwa ta musamman tunda sun fito daga tsatsan annabi Ibrahim alaihi salam shine alhamdulillahi alladhi ja'alana min zurriyyati Ibrahim godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya mu daga zurriyar annabi Ibrahim wato suna kimanta wannan gagarumar ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya musu sai dai kuma Allah ya nuna musu da sun bauta masa ma shine zai nuna cewa sun kimanta ni'imar sun gode mata li ila fi quraish ila fihim rihlata shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah musu ni'imomi masu tarin yawa to mafi girman godiyar da zasu masa su bauta masa ubangijin wannan daki to su zasu gode wa Allah amma ba zasu bauta wa Allah subhanahu wataala kaga ya zama kamar kafka da warwara ko ba sa bauta wa Allah amma suna jinjina wa Allah suna gode wa Allah da ya sanya su daga cikin zurriyar annabi Ibrahim yace wa zar'i Isma'il kuma suka fito daga cikin shukar annabi Isma'il ma'ana suka fito cikin ahalin annabi Isma'il tunda annabi Ibrahim yana da yaya yana da Isma'il yana da Ishaqa to su sun fito ta bangaren Isma'il ne ta yanda annabawan banu Isra'ila kuma sun fito ta bangaren Ishaqa to su sun fito ta bangaren Isma'il shine wazar'in Isma'il shukar Isma'il ma'ana suka fito cikin ahalin annabi Isma'ila alaihi salam wa dhi'i ma'at sannan sun fito cikin tsatsan ma'at mun tuno ma'at kakana nawa ne cikin kakannin annabi na san zai wahala a tuno saboda tsallakewa ma muka yi dan mu tsaya muna karanta nasaba annabin sai kaga ilimi ne mai zurfi wanda irin wannan majalisi bazai iya daukar sa ba ma'at kakan annabi ne na 19 ko kakansa na 19 Muhammad bin Abdullah ko bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murra bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Khuzaima bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Mudar bin Nizar bin Ma'at mun jama'at yazo na nawa na 19 ma'at shine kakan annabi na 19 to anan yana godiya wa Allah da ya sanya su daga tsatsan ma'at kakan annabi na 19 wa unsiri mudar sannan kuma suka zama daga asalin mudar mudar kuma wannan kakan annabi ne na 17 wato tun daga sama yana yowa kasa ya dauko daga kan annabi Ibrahim sai yowa kasa yazo kan Isma'il yayo kasa yazo kan annabi kakan annabi na 19 ya ƙara yowa kasa yazo kan kakan annabi na 17 ai kun ji mun ambaci mudar shine kakan annabi na 17 shine anan yace wa unsuri mudar suka zama daga asalin mudar wato mudar ya zama cikin jerin kakannin su to anan gurin ya ambaci girman nasaba su ko to ina ga saboda korewan lokaci sauran falalarsu da ya ci gaba da ambato da kuma yanda yake nuna cewa Khadija ta yi gamda katar Allah ya tarfa wa garinta nono da Allah ya azurta ta da haihu da auren annabi sallallahu alaihi wasallam za mu jinkirta bayani anan sai Allah ya kai mu mako mun zuwa abubuwan da muka karanta wanda suke da abubuwan da muka karanta alhamdulillah الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أنما يتكر دن تشيوا السلام عليكم الله كارا ومالا لا في آمين الله يساكا ومالا دع الخير آمين مالا منا نيمان الدعاء أكن ياروني يا برجدا يوكي مانين ساتي أبجنن بمسان يندي كبا dan Allah a taimaka mana da addu'a Allah ya bayyana shi amin da Allah ka bayyana wannan yaro Allah muna roƙonka da sunayen ka kyawawa da siffofinka madaukaka wannan yaro a duk inda yake Allah ka sa yana cikin yanayi mafi kyau ya Allah ka bayyana shi cikin halin koshin lafiya ga iyayensa Allah ka sanya shi ya zama sanyin ido ga iyayensa. Allah ka kare shi daga dukkan shari. Duk wasu waɗanda suke da bukatu gurinka ya Allah ka biya musu bukatunsu. Duk waɗanda suke da damuwoyi da matsaloli Allah ka yaye musu. Adamu har yanzu dai yana bara addu'a gurin ƴan uwa musulmi bisa aiki da yake dako wanda ya je interview. Allah ya sa ya dace da wannan aiki da yake nema ya sanya shi ya zama alkhairi gare shi duniyarsa da lahirarsa Allah ya sa ya zama alkhairi gare shi da al'umma musulmi da musulunci gaba daya ya Allah wannan karatu da muka yi Allah ka karba daga gare mu ya Allah ka nauya mizanin mu da shi Allah ka sanya shi cikin kyawawan ayyukan mu ya Allah ka sanya shi ya zama to mai amfani gare mu duniya da lahira gaba daya Ya Allah abubuwan da suka fi karfin mu Allah ka iyan mana Allah ka kawo mana sassauci cikin wannan rayuwa da muke ciki Allah ka sassauta mana farashi na abinci da sauran abubuwan bukatu na yau da kullum Ya Allah kar ka kama mu da laifukan mu ko kuma laifukan wasu daga cikin mu Allah ka gafarta mana ya Allah kai mai gafara ne ka gafarta mana kai mai tausayi ne ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka shiryar da shi wa gabanin mu Allah ka kora su kan tafarkin da ya dace Allah ka sanya tausayin talakkawan su cikin zakatun su Allah ka sanya su zamanto masu kyautata wa talakkawan su masu adalci ga talakkawan su Allah ka shiryar da mu da shiryar wakka Allah ka albarkaci rayuwar mu Allah ka amintar da mu a duk inda muke marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu jinyar marasa lafiya Allah ka nauye mizanin su da wannan aiki wadanda kuma suka rasu Allah ka gafarta musu mu ma in mun bi su mu ma Allah ka gafarta mana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اجعلنا لك ذاكرين اللهم اجعلنا لك شاكرين لك مخبتين لك أواهين منيبين اللهم اغفر لنا ذنوبنا جلها ودقها علانيتها وسرها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم أكلك يا سيدي